Sashen Hausa na muryar Amurka nake magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu raro a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da kilomita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumelle tare da Babai Ku Makeri da masu sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadi da sabbin hare-haren da suka faru a jihar Kaduna da Rivers. Da yake an shiga shekaru 25 da kisan kiyashi a Rwanda, za mu kawo muku ɗan takaitaccen tarihin abin da ya faru. Za ku buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ganin yadda Najeriya take samun matsaloli masu yawa da suka hada da Boko Haram, sace mutane domin kudin fansa, rikicin Fulani da makiyaya, da matsalar miyagun ƙwayoyi da daba da dai sauransu. A ganin ku, me ke haddasa wa Najeriya ire-iren wannan matsaloli? Lambar da za ku kira ku faɗa ra'ayinku ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa, wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Babaya Ko Makili. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau Talata cewa da ƙyar za a iya gudanar da taron da ta shirya akan rikicin Libya a ranar Lahadi da zumar haɗo ɓangarori masu yaƙi da junansu, lamarin da ya haddasa shakku ko yiwuwar ko kuma za a iya gudanar da wannan taron a lokacin da ake fafata yaƙi a Tripoli. A wata sanarwa na manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan Libya, Gansa Salami, ya faɗa cewa ya himmantu wurin tabbatar da an gudanar da wannan taro ba ta ɓata lokaci ba, amma kuma yaƙi da ake gwabzawa a ƙasar yana kawowa taron tsaiko da kuma harkokin siyasan ƙasar. Rundunar sojojin kwamandan mayakan ƙasar Janar Khalifa Haftar da ke riƙe da gabashin ƙasar ce ta shiga cikin babban birnin ƙasar Tripoli, birnin da ke hannun sojojin gwamnatin Prime Minister Fayez al-Sarraj, masu sabon goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu haka dai ana ci gaba da gwabza faɗa da kuma kai hare-haren jiragen sama a birnin. Prime Minister ya zargi Janar Haftar da yunkurin juyin mulki. Amurka da Burtaniya da ƙasar Norway sun buƙaci hukumomin Sudan su fara tsara shirya sauya shugabancin ƙasar ta hanyar zaɓe, yayin da ake shiga ranar ta hudu da gudanar da gagarumin zanga-zanga na neman sai shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya sauka daga mulki. 'Yan fafutuka da suka shirya zanga-zanga sun ce an kashe akalla mutane 13 a babban birnin ƙasar Khartoum, lamarin da ya kai yawan mutanen da suka rasa rayukansu zuwa 21 daga ƙarshen mako, ciki har da sojoji 5. Ƙasashen yammacin duniyar guda 3 sun faɗa cewa gaza shirya miƙa mulkin zai iya jefa ƙasar cikin wani babban rikici. Dambin jama'a da ke zanga-zangar suna taronsu ne a wajen haraban helikwatan sojojin ƙasar tun a ranar Asabar, wanda suke kira a kan shugaba Bashir ya sauka daga mulkin kama karya da ya kwashe shekaru 30 yana yi. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin da aka kai a wajen garin Kabul a Afghanistan ya hallaka sojojin Amurka guda 3, a cewar helikwatan sojojin Amurka. Tuni kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan harin na jiya Litinin. Mai magana da yawun rundunar sojojin Amurka a Afghanistan, Colonel David Butler, ya faɗa muryar Amurka cewa wata mota dankare da ba mabamai ta tarwatsa kanta a kusa da wani ayarin jami'an tsaro wanda ke kusa da ƙaramin filin saukan jiragen sama na Bagram, babban tungan sojojin Amurka a ƙasar. Tungar na da nisan kilomita 50 daga arewacin Kabul. Rukunin ma'aikatan kiwon lafiya na sojojin Amurka sun kwashe sojojin Amurka guda 3 da wani dan kwangila wanda shi kuma ya samu rauni a cikin wannan harin. An kama wani mutum a jihar Maryland ta nan Amurka wanda aka ji an sami ya samu horaswa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS da yunkurin kai harin ta'addanci da babbar mota akan masu tafiyan ƙasa akan titi. Lauyoyin tarayya masu shigar da ƙaran sun kimtsa neman kotuna su ci gaba da tsare wannan mutumi dan shekaru 29 mai suna Rondell Henry. Lauyoyin sun faɗa a kotu kafin a soba shari'ar cewa babu wasu sharuɗa da wani zai iya gabatarwa da zai sa a saki Henry. Masu shigar da ƙaran suna zargin Henry da satar wata babbar mota daga wata kasuwar zamani a nan Washington a watan da ya gabata da niyyar yin amfani da ita wajen kai harin na ta'addanci.
Babu ya koma kirin gane ke ne karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna damuwarsa kan yadda aka samu tashin hankula na baya-bayan nan a jihar Kaduna da Rivers, kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga Umar Faruk Musa.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya nuna damuwarsa da bakin ciki akan sababbin tashin hankula na baya-bayan nan da suka faru a jihar Kaduna da kuma jihar Rivers, inda a Kaduna aka kashe al'ummar a daren su 20 a yunkurin ramar gayya da 'yan kabilar Fulani suka yi, wanda mai dogon tarihi ne na kawo tashin hankula da fitintunu tsakanin al'umma. Yayin da a jihar Rivers kuma 'yan kungiyar sirri ce ke kokarin ci gaba da hallaka jama'a, kuma ya yi kira ga jami'an tsaro da shugabannin al'umma da na addinai da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin an shawo kan wannan matsalar a cikin ɗan ƙaramin lokaci. Kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu shi ne ya rattaba hannu a wannan sanarwa da shugaba Muhammadu Buhari ya bada, inda ya ce
abin takaici da kuma yin taiko ya faru a ƙananan hukumar Kajuru da Kaciya, wuraren da yake dama ya yi fice akan fitina-fitina da ake yi tsakanin Fulani da 'yan kabilar Adara. Idan masu saurare za su tuna, an yi wannan fitina kafin a yi zaben shugaban ƙasa, sannan aka sake yin wata tafiyar nan bayan an yi wannan zabe, har abu ya zama abin jaya ana ce an kashe mutum 66, wasu suna cewa a'a ba haka bane. To abu ne dai ya zama na cewa mare ne mare ka ake yi a wannan. Duk wanda ya kai hari Fulani suka ga an kashe dan uwansu sai shi Adara ne sai su nemi waɗanda za su kai wa hari. Su ma Adara idan suka ga an kashe wani daga cikin 'yan kabilar su sai su nemi sansanin Fulani sai a je a kai masa hari. To abinda shugaban ƙasa yake cewa shi ne yana Allah wa daidai wannan, kuma babu riba a ciki, kamata ya yi a daina. Duk da cewa akwai soja da kuma na sama da na ƙasa suna waɗannan su fahimci juna, dan zama da juna din ya zama dole a tsakaninsu.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattaunawa da na yi da shi dangane da wannan kira da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Na tuntuɓi Malam Yakubu Musa, ɗaya daga cikin shugabannin addinin Islam a Najeriya, domin in ji ko wannan shawara ta shugaba Buhari na haɗa kai da jami'an tsaro da malaman addinai da sarakunan gargajiya zai iya yin tasiri.
Waɗanda za su iya ba da gagarumar gudunmawa kan wannan ƙoƙarin tsayar ko magance wannan ainihin matsala, na farko shi ne duka al'umma baki daya a haɗu a yi ta addu'a koma ga Allah subhanahu wataala a tuba, saboda kusan in ka lura ƙasar kowa da kowa ya lalace illa kawai kaɗan waɗanda Allah ya warhama. Daya kenan. Magana ta biyu shi ne sarakunan addini da sarakunan gargajiya, nan ne inda ainihin wato mafita yake baya ga addu'a. Idan da dukkan sarakunan nan namu na ainihin musulunci na gargajiya za su tattaru, gwamnati ta tara su ta ainihin abin nan ba su notice aƙalla a ce wata ɗaya, cewa dukkansu su tattara hakimansu da dagatansu, duk ainihin abin nan ɓangaren hakimi ko dagaci da ake waɗannan abubuwa ba tare da sun magance shi ba, to kowanne a ce in an ba shi lokaci kaza in an samu wannan abin an yi a bakin rawanin shi. Yana tabbatar maka da duk inda waɗannan 'yan ta'adda suke, masu unguwanni da yaran masu unguwanni da dagatai, saboda tsoron rawaninsu ya ce haƙuri da waɗannan abin da yawa suke amfana don da yawan su da su ake. In sun ji sarakai sun tattara an yi faɗa an ce duk wanda ya bari ana wannan iskanci kashe mutane da kama mutane a yanke su. a bakin rauni shi na tabbatar maka da Malam Umar wato dawa daga cikin ainihin abin nan kaso na wannan matsala an magance ta.
Malam Yakub Musa kenan daya daga cikin shugabannin addinin Islam a tattauna da nayi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Nigeria.
To madalla gaida Umar Faruk Musa. To yayin da ake bikin tuna ranar zagayowar kisan kiyashi da aka yi a kasar wanda tun shekaru 25 da suka gabata, abokiyar aikin mu Alheri Abdu ta zanta Dr. Usman Muhammad na cibiyar nazarin harkokin kasashen Afirka a Abuja.
Wannan kasa na Rwanda babu shakka an yi wani shugaban kasa wanda yake neman sasanta ya daidaita wato kabilu biyu masu rinjaye a kasan, ko da yake su uku ne, akwai Tutsi, akwai Hutu, akwai Tuwa. To wa'annan kabilu guda biyu, Hutu da Tutsi, sun fi rinjaya, kuma akasarin kabilun Hutu suke rike da wato soja, su ne sojawa da yawa a kasan. Su Tutsi suna rike da gwamnati kuma mutane ne 'yan kasuwa sosai. To sai aka samu wani shugaban kasa yana ɗaya ɓangaren wannan kabila, yana cikin sasanta da su shekara 25 da suka wuce, sai jirginsa ya tashi zai tafi wata kasa na waje, maganan sasanta su da kuma daidaita su, sannan kuma da ci gaban kasa. Aka harbo jirginsa ta faɗi, ya tarwatse, sannan ya mutu tare da tawagarsa. To cikin ɗan kwanaki kaɗan da faruwan wannan al'amari, sai su ɗan Hutun suka ɗauki makamai suka yi ta kashe 'yan Tutsi, suka yi ta musu kisan gilla. To wannan bai faru ba sai da suka yi ta propaganda ta rediyo, suna cewa duk inda ka ga ɗan Tutsi kyankyaso ne ka kashe shi, duk inda ya gita maciji ne ba shi da amfani kashe shi. Irin wa'innan hate speech, wato kalamai mara daɗi, aka yi ta propaganda a gidan rediyo, har ta kai ga a takaice duk ƙasan ya ruɗe ya kiɗi ne. In kana auren, in kai ɗan ƙabilan Hutu ne kana auren 'yan Tutsi, to lalle ko sai an kashe ka da iyalinka gaba ɗaya, sai an tabbatar da cewa ba ka a doron ƙasa. Hakan zalika idan kai ɗan Tutsi ne kana auren 'yar Hutu, to abin fa duk ya kai ga an kashe kusan mutane fiye da miliyan ɗaya. Akwai wani raci nan, wato ƙaton tafki raci wanda yake ya gitta yayi ta Uganda da Rwanda da sauransu, wato an banda jini na mutane ba a ganin komai. Sannan akwai wani coci wanda suka je suka dunguma suka boye, suna tunanin cewa dakin Allah ne, tudummin tsira. Aka ji su cikin wannan coci, aka yi musu kisan gilla, yanzu sai kasusuwansu a ciki. Ina gama kamar wannan cocin alheri ya zama wurin tarihi da za ta gani.
Haka.
To madalla tattaunawar wato Dr. Usman Muhammad na cibiyar nazarin harkokin kasashen Afirka Abuja kenan da abokiyar aikinmu Alheri Abdu. To a ganin yadda Najeriya take samun matsaloli masu yawa da suka da Boko Haram sace mutane domin kuɗin fansa da kicin Fulani da makiyaya, matsalar miyagun ƙwayoyi, daba da dai sauransu, a ganin ku meke haddasa Najeriya ire-iren waɗannan matsaloli? In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kafin nan a shakata da wannan.
A junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
Nigeria, dan uwa Nigeria, a ko ina Nigeria, mu zauna lafiya Nigeria, kasa daya uwa daya uba daya. Mu kada tayi, mu bar gaminanci da zama.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Kuma da lamun samu kiran mu na farko daga Yola. Wane ne ke kira daga Yola?
Kana magana da Shehu mai manama ne dan gidan Sharabu Jada daga Yola.
To mallam Shehu, ka ji da abubuwan da muka lissafa irin matsalolin Najeriya ke fuskanta, kana ganin me yake janyo wannan matsaloli haka?
To wayannan matsaloli dai na farko sai mu tsaya da tsoron Allah cikin zuciyarmu. Farko tukunna kenan, sannan kuma mu tsaya wa shugabanni da addu'a da fatan Allah ya ba su dama yi kokari su ɗauki matakai don duk wani tunanin su sun fi mu sanin hanyoyin da za su bi su ɗauki matakan wannan abu, daga kan gwamnati da kuma sarakunan gargajiya da kuma manyan malaman.
To mallam Shehu, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wani na kallai da Kaduna? Alhamdulillah, lafiya kalau. To Haji Murtala, ka dai ji abin da muke tonawa a yau.
Wannan haka ne, sai ka kwari shawarwari da bai ta gwamnati.
Na'am.
Na farko, sai wannan gwamnati wanda al'umma musamman kasar nan su kashi 90 na sati sun kata kar za su samu musu tsaro da kwanciyar hankali, ya sa su karto su kamfani kuri'a sau wahala suka ba ta kuri'a, shi ne cewa ya kamata su kaso gaya wa duk san zaɓi ta jami'ar tsaro aƙalla ba kamar 200,000, yan sanda 200,000, sojan 200,000. Haka ne haka wani asara tsaro, kuma ina ba su shawara duk tsofaffin jana-janan sojojin nan da suke za a yi ta dole a dawo da su ana neman shawara gurin su, kamar irin su wani irin su mai jojina irin su Alwani Khalil Zawji dan can wajen da ta canyo da ne wa'annan mungiran da suka saka lokaci.
To malam Mutala, ba mu jinka dai da kyau dai, amma mun gode kwarai da gaske don gudunmawa taka. Bari mu je Jigawa. Ni ne akan layi daga Jigawa?
Sule Taylor, kankaren na gona ofar yamma Bafra.
To malam Sule, ka ji batun da muke tattauna, me yake janyo Najeriya irin wannan matsaloli haka?
Matsalolin suna da yawa na Najeriya. Amma ni shawara da zan bayar daga kan dukkan mutum mai tarayya a Najeriya, da yaro da babba, a koma ga Allah, a roƙi Allah wannan al'amari ya yafe mana wannan al'amari, domin kurakuran yana da yawa.
To mallam Sulaiman, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Zamfara. Wani ne aka layi daga Zamfara?
Sunana Yahaya Muhammad.
To mallam Yahaya, ƙasar Zamfara na ɗaya daga cikin ƙasar da take fama da tashin hankula, me yake kawo wa Najeriya ire-iren wannan matsaloli?
To gaskiya akwai abubuwa da dama waɗanda wani lokaci jagororinmu dole sai an yi musu wayar da kai, saboda su haƙirin hakamanmu na wurarenmu suna mutanen nan da ke kashin mutane, akasari mutane waɗanda suka zo.
To ba ka ga laifin kamar ba wai na shugabanni kaɗai ba, har ma daga jama'a al'umma, akwai abin da ya kamata a ce sun canza ko suke yi ko wani abu?
Akwai dalilai da dama kamar na siyasa.
To ma mun gode kwarai da gaske, bari mu leƙa Katsina. Wani ne akan layi da Katsina?
Yawwa, muna magana da Yusuf daga nan Katsina, karamar hukumar Kurfi local government.
To mallam Yusuf, ka ji abin da muke tattauna, me za ka ce a yau? Aka
na ji abin da kake tattaunawa. Gaskiya ta Allah, wannan al'amari da yake faruwa a ƙasarmu Najeriya, na farko shawarar da za mu bada da shugabanni da masu hannu da shiri a ƙasar nan da masu unguwanni da sanarwa.
Mallam Yusuf, kana tare da mu? To ta halama mallam Yusuf ya goce. Bari mu je jihar Adamawa. Wani ne aka layi daga Adamawa?
Suna magana da Adamu Jauro ne daga Numa.
to mala da mu muna sauraron ka.
Tsawaron da zan bayar a kan wannan abin, jama'a dai su yi kokari don Allah su yi abin da Allah Ubangiji ya aikata.
To mala Adamu, mun gode kwarai gaske da wannan shawara taka. To ga kuma kira mun samu daga Kaduna, wane ne akan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin, wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar Dafo da malam cikin kare.
To mala Abubakar, muna tare da kai. Mala Abubakar, kana ji na? To da alamu dai malam na Abubakar ya goce. To bari mu koma Jigawa, wane ne akan layi daga Jigawa?
To kuna magana da Yusuf Babangaje mai tare da ringin.
Yusuf Babangaje, akwai matsaloli da yawa da Najeriya ke fuskanta.
Na'am.
A ganin ka, me ke haddasawa, me ke kawo su?
To gaskiya ni dai abin da nake ganin ya haddasa, na farko akwai rashin ilimi da kuma ainihin rashin aikin yi ga matasa, wadda dole ne ya kamata a ce gwamnati ta dage don tsaye wajen yakar jahilci da kuma yakar rashin aikin yi, domin ka fuskanta duk abubuwan da suke faruwa na kidnapping ko kuma fashi da makami ko kuma shiga kungiyoyin asiri da ta da kai baya. To kaga in ma na ganin rashin ilimi ne da kuma ainihin rashin aikin yi ga matasa, don haka ya zama dole gwamnati ta zage don tsaye lungu da sako na Najeriya gaba ɗaya, a ce ana samarwa da matasa isasshen ilimi da kuma ainihin isasshen aikin yi. Ina ganin shi ne zai magance mana afkuwar miyagun abubuwa da yawa.
To mallam Yusuf, mun gode kwarai gaske da wannan gudunmawa ta. Bar mu ranta mu koma Adamawa, wane ne akan layi daga Adamawa?
Ahmed Warren Kire da Kamichika, Adamawa State.
To mallam Ahmed, muna sauraron ka.
Gaskiya abu da ya kamata a yi a Najeriya shi ne ɗaukan ma yara ga matasa da yawa za su je su yaƙi wayana abubuwa. Sojoji ba su ishe mu a Najeriya ba, kayan faɗansu ba kayan kirki ba, ana ta kashe jama'a kawai kuta ina, ba inda baya zuwa kakkashe mutane. So ga matasa, ibe su sojoji mana, ibe su kowane sai a ɗiba sojoji ga ko kuɗi da za a ja sai a kai a biya ma'aikata mana da su. Ga matasa suna sama banza wanda suke da zuciya su yaƙi wayannan, an bari kawai suna ta ci za a limita ne a banza.
To mallam Ahmed, Allah ya kyauta mana wannan lamari, bari mu je Katsina, wane ne akan layi? Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Gambani Gamani daga jihar Katsina, tarayyar Najeriya.
To mallam Gambani Gamani, na sauraron ka.
To ala hakikarin gaskiya ni shawara da zan bara nan, ni ina kira ga gwamnonin kasan nan da su tara malamai a kodawar lokaci da su zautu masu karatun Alkur'ani. Wannan matsaloli da ke Najeriya, da ke addaban Najeriya, Allah ka kawo mana iyakarsa.
To amin mallam Gambo, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Adamawa, ne akan layi daga Adamawa?
Assalamu alaikum, malam Musa Baballe ne.
To malam Musa, muna sauraron ka.
Ni dai yawar da zan bayar kawai da daya abai da ajiya, don Allah ya sauke mana wannan abu abai da yake faruwa.
To malam,
ina yi muku fatan alheri, kuma na jima'a ne muku mai karin ku ba sai yau.
To alhamdulillah, yau dai ga malam Musa Baballe ya sami mu. To mun gode, mu ma mun ji dadin samun ka da kai karo na farko. Sai a cigaba da gwadawa, idan Allah kuma za a samu. To malam Baballe, da daga waya ka na kawo daga wayoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake bude layi mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 5 saura minti 6 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jagoriyar Niger, inda aka ci gaba da zagaye na biyu na wasannin kwallon kafa na Super League na Tamola ta kasar, inda ake mako da 14 PSGN ko mu ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta yi 1-1 da AS Guard, dukkan su kungiyoyin na babban birnin mai ne. AS Police ta lalabe AS Fan ta soja da ci 3-2, yayin da AS Nijelek ta masu wutar lantarki ta lakkade Sport Football Club.
Club ta Damagaram Zandar ci hudu da nema da ci uku da daya ne Racing Football Club ta Bukoki ta Birnin Mai ta markade GS Tawa a Birnin Mai Jangorzo Football Club ta Maradi ta yi abin azo a gani inda aka yi dibi na gashin dibi na da kuwa da ita da Sahel Sporting Club ta Birnin Mai amma a Maradi biyu da biyu AS Guard National ita ce ta zurde a kokana Football Club ta Arlette Agades da ci uku da daya a Birnin Mai AS Oni Dep ta Yamai ita ma a can Birnin Mai ta Lele Urana Football Club ta Arlette Jar Agades da ci uku da daya a zagaye na farko na wasan ta Mola na Super League na Jamhuriyar Niger an yi wasanni 91 inda aka yi nasarori 64 yayin da aka yi kunnan doki 27 an ci wasanni so 30 a gida yayin da aka ci wasanni 34 a ƙetare an jeha kwallaye raga har so 198 yayin da aka jeha kwallaye 95 a raga a gida haka ma an saka kwallo 103 a waje a yayin da aka ci gaba da zagaye na biyu na wasannin na Super League na Tamola na kwallon kafa na Jamhuriyar Niger kungiyoyin kwallon kafa na Bambirin Yamai su ne suka wa kansu rabon kura inda Sony Data Bambirin Yamai Taman Petro ita ce ke kan gaba da maki 35 sai AS Guard National ta askarawa masu jajayen hulla da matsayi na biyu da maki 30 AS Police ta ɗan sanda ita kuma tana matsayi na uku da maki 28 AS Fan ta soja ita ce ta hudu da maki 26 yayin da Sahel Sporting Club ta Bambirin Yamai take ta biyar da maki 22 Racing ta Bukoki ta Yamai tana matsayi na shida da maki 21 sai kungiyar kwallon kafa ta kamfanin gidan wuta Nijelak na Jamhuriyar Niger tana matsayin ta 7 da maki 19 Custom ko kuma Duwan na Niger matsayi na 8 suke da maki 17 sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tana matsayi ta 9 da maki 15 sai Jangorzo ta Maradi ta ce kungiya ta farko da ta fito daga can cikin kasar Babban Birnin Yamai ba tana matsayi na 10 da maki 13 Akokana ta Arlette da Urana na Arlette suna matsayi na 11 da na 12 da maki 17 da maki 10 sai GS Tawa tana gab da Alike Koha domin tana matsayi na 13 da maki 10
To madalla a gaye sheka to donon kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a yau Talata cewa da kyar za a iya gudanar da taro ne ta shirya akan rikicin Libya a ranar Lahadi da zama haɗo bangarori masu yaƙi da junan su lamarin da ya haifar da shakku akan yiwuwar wannan taron dangane da yaƙi da ake fafatawa a Tripoli a wata sanarwa manzon Majalisar Dinkin Duniya na musamman akan Libya Gasan Salami ya faɗa cewa ya himmantu wurin tabbatar da wannan taron nan ba dadewa ba amma kuma ya ce yaƙi da ake gwamzawa a ƙasar yana kawo tsaiko ga harkokin siyasar ƙasar Amurka da Burtaniya da ƙasar Norway sun buƙaci hukumomin Sudan su fara tsara shirye sauya shugabancin ƙasar ta hanyar zaɓe yayin da ake shiga ranar ta hudu da gudanar da gagarumin zanga-zangar nan wanda ake neman shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya sauka daga mulki. Yan fafutuka da suka shirya zanga-zangar sun ce an kashe akalla mutane 13 a babban birnin ƙasar Khartoum lamarin da ya kai yawan mutanen da suka rasa rayukansu zuwa 21 daga ƙarshen mako ciki har da sojoji guda 5. An kama wani mutum a jihar Maryland ta nan Amurka wanda aka ce ya sami horaswa daga kungiyar ta'addanci ta IS da yunkurin kai hari na ta'addanci a dababbar mota akan masu tafiya ƙasa akan titi. Lauyoyin tarayya masu shigar da ƙara sun kimtsa neman kotuna su ci gaba da tsare wannan mutumin dan shekaru 28 mai suna Randall Henry.
To madalla gaishe ka. Masu raro da katattun labarin mu ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauki da wani sabon shirin. Kamar kullun kar a manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ce na gabatar da shirin da kuma Julie Leather Scratcham wadda ta bada umarni kai da ma injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.